Et bon Dieu pour dire,
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu a wannan yini da muke ciki a yau 24 ga wannan wata mai alfarma wato sharu ramadan watan azumi a wannan majalisa da majalisi da muke karatu gidan mai martaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya albarka ga abin da muke yi ko ya ba mu iko mu gabatar da abin da shi ne ya yarda da shi a wannan karatunmu na baya idan ba a manta ba mun kammala suran da ake kira suratul duha wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da lokacin hazi da kuma lokacin da yini ma'ana dare lokacin da ya tsaya tsit Allah ya faɗi cewa bai kyale manzon Allah ba bai rabu da shi ba kuma bai fushi da shi ba kamar yanda Yahudawa suke faɗa suke aibunta manzon Allah cewa ai mai zuwa mishin nan shedanin sannan ya daina zuwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya yayi bai iya tashi na fitri da yasa bai ba a ran ne Allah subhanahu wataala ya nuna manzon Allah cewa ita lahira fa tafi duniya alheri domin a lahira ne kake samu aljanna, a lahira ne kake dawwama, a lahira ne zaka gani imomi wanda ka sani da wanda baka sani ba. Saboda haka zaka yi aiki don neman lahira, sannan kuma Allah ya gaya wa manzansa kai hakuri da maganganun da suke na banza, domin Allah madaukakin sarki zai maka kyauta, zai maka baiwa wanda har sai ka gode sai da kanka sai ka yarda. Sai Allah ya fara gaya wa manzo Allah wani ni'ima da ya masa, ba laifi bane idan ka gaya wa mutane kai ma wani ni'ima sai ya bijire, to ba laifi bane ka rika tunatar da shi. Ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala. Allah ya ce ya ji duka yatiman fa'awa, Allah ya same ka, ba mu same ka kana maraya ba, sai muka baka kariya, muka kauka hannun da kuma dole a rene ka, ba muka haka ba, muka same ka ballan wanda bai da wani littafi da zai iya dogaro da shi, shine Adamul Ma'arifa, ba ka da wani littafi wanda zai rika guiding naka, muka shirye da kai, ba muka haka ba. Allah ka yi, ba mu same ka mabukaci ba, muka baka wadata. Allah ka yi. Allah ya ce to tunda aka ne daga kalman daga maraya aka samu ka, to kar wani ya ƙara walaganta maraya, kar kama maraya kwace, kar kama maraya danniya. Sannan kuma wanda zai zo ya nemi agaji, domin kai ma ka nemi agaji a wurin Allah ya yi maka, to wanda zai nemi agaji kar ka mishi sawa. Sannan ni'iman da Allah madaukakin sarki ya yi maka ka dinga nuna godiya, godiya da neman Allah shi ne, idan Allah ya baka arziki to ka gode ma ni'imarsa. Kana da kuɗi ka fitar da zakka, kana da kuɗi ka yi taimakekeniya tsakanin al'ummarka, kana da kuɗi a riga gane kana da kuɗi, karkarka rike hannu kana rawa. To duk wannan yana daga cikin ni'ima, in Allah ya maka ni'ima to ka nuna godiya ga Allah subhanahu wataala. To wannan suran yau kuma za mu shiga sabon shura wanda ake kira suratu sharhi.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
نعم wannan sura ana kiranta da suna suratul sharhi, yana ɗaya daga cikin sunan da kinta ana kiranta suratul sharhi.
Na'am,
kamar yadda ya zo a cikin littafin tafsiri da dama, wannan shine sunanta, kuma ya zo a cikin sahihul Buhari da Jami'u Tirmidhi ana kiranta da suna Alam Nashraha, wato suratu Alam Nashraha. A cikin masahib suratu sharhi, abinda ya zo a cikin sahihul Buhari da sunan Tirmidhi, suratu Alam Nashraha.
Na'am,
a wa'insu littattafan tafsiri ana kira da suna suratul Inshirah. Malamai suka ce lokacin da aka saukar da wannan sura, sura ce makkiyya, babu wani sabani akan cewa wannan sura ƴar maka ce ko ba ƴar maka ba.
Na'am,
da yawa akan ce sura makkiyya ko sura madaniya a cikin abin da ya shafi ulumul Qur'an.
Na'am,
abinda malamai suke cewa suran da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin yayi hijira daga Makka zuwa Madina, ana kiranta da suna makkiyya. Kuma aksarin sura makkiyya zaka ga abin da yafi kula da shi shine tauhidi, kokarin tabbatar da Allah ɗaya ne, kokarin tabbatar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Kar a bayo kowa, kar a kaɗai, kar a haɗa Allah da wani abu. shesa malamai suka ce da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum na suratul
zakar ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wannan aya ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku, suka ce nan ana zaman makan, abinda ake nufi shine washidu rabbakum, ku kadaita Allah shi kadai. To sura idan aka ce sura makkiya, sura wanda aka saukar manzo Allah bai hijira ba, amma idan manzo Allah ya riga ya hijira, to koda ya dawo makka yana zaune aka tsoko da wannan sura, za ta amsa suna da sura madaniya. Suka ce koda manzo Allah na garin Madina ne aka saukar da sura, in bai riga ya hijira ba to ana kiranta da suna makkiya. To wannan sura suratu alanda sharaha ko suratu sharhi ko suratu alam da shara ko ishira, suka ce makkiya ce, babu sabani a kai da malamai. Sannan daga cikin bayani da malamai suke a kan wannan sura, suka ce ita ce sura na 12 a jerin saukan surorin Alkur'ani, ta sauke ne bayan suratu duha, wanda kaga duha yake binta.
Na'am.
Kafin suratul asr wal asr innal insana lafi khusr.
Na'am.
Tana da ayoyi guda ɗaya har guda takwas. Wannan sura tana da wani sabo da take dauke da shi. Tana bayani dangane da ni'imomin da Allah subhanahu wataala, Allah mai tsarki da daukaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta yaye masa dukkan wani damuwa ta bakin ciki, da tafiyar masa da duk wani kunci na rayuwa, da ƙara ɗaukakar darajarsa. Sannan yana daga cikin abubuwan da suran ta kunsa, akwai kulawa da Allah mai tsarki da ɗaukaka ya baiwa manzonsa, da lutufi da ya yi masa.
Na
yaye masa duk wani damuwa da kunci, da sauƙaƙe masa duk wani matsanancin al'amari. Sannan Allah ya daga darajar Annabi Muhammad ta inda baka tunani, ya daga darajarsa, ya fifita matsayinsa. Allah subhanahu wata'ala ya yi manzon Allah wani hidima tun Annabi Muhammad yana ɗan ƙarami. To wannan sura za ta labarta mana mai ya faru, har Allah subhanahu wa ta'ala ya daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai Allah ya fara da ba'da bismillahir rahmanir rahim. Allah yace alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله يكي ألم نشرح ما لما يسكتي كلمة الشره بمعنى الفتح والتوسع شيني بودي دكما أيل وتوانا تو الله سبحانه وتعالى يكي ألم نشرح أشيشن bamu bude kirjinka ba, bamu yalwata maka ba, domin me mu isar da wani sako mai nauyi ta annabta a zuciyarka, bamu yi maka haka ba. To malamai suka ce istifhami ne wannan takrir, ma'ana sharahana. Allah ya yalwata zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin nubuwa ta hanyar annabta, wa ghairiha da wani abu daban, wa huwa ka kaulihi ta'ala, kamar yanda Allah yake ce faman yuridillahu an yahdiyahu
yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu يجعل صدره رؤوفا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
الله يتي فما يرد الله وند الله يزعب عليك سوء أن يهديه يشير يدشي ya isar da wani sako mai nauyi a zuciyarsa da zai isar ba al'umma to me Allah yake masa yashra sadarhu lil islam shine asharhu sai Allah ya yalwata zuciyar sai Allah ya bude zuciyar sai islam musulunci sai ta samu ta zauna amma wanda kuma Allah yake rufin sa da kunci kyale shi yake
ja'al sadarhu dayyqan
sai sanya zuciyar sa kirjin sa ya zama cikin kunci shi yasa a rayuwa karka yawaita kullun cikin zama da damuwa kullun zama da bakin ciki kullun zama da daure daure ne kamar wanda aka yi masa wahayin ba za a masa rahama ba ita ma tana kawo cikas dangane da kuncin da ke tashi daga cikin zuciyar dan adam Allah ya ce ashe ba mu yalwata zuciyarka ba ba mu bude zuciyarka ba domin annabta ka samu ta zauna mun ya ko ba mu yi ba to Allah subhanahu wata'ala Allah ka yi wa wada'na anka wizrak muka dauke nauyi gabarinka duk wani nauyi da zai zama maka barazana yalla ya ce mun kula da shi ba ka da damuwa kai a matsayinka na annabi ba ka da wata matsala wanda yau matsala ne zaka iya samu a zuciyarka Allah ya riga ya dauke maka alladhi anqadha dhahara irin nauyin da ya nauyaya a gadon bayanka shine malamai suke cewa dawainiyan al'ummar da kake musu shugabanci dawainiyan mutanen da suka shiga musulunci da suke tare da kai domin manzon Allah damuwan da ya dame shi shine abin da zai ba mutane wahala kamar yadda ya gaya mana a can karken suratul tauba
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum hayyun 'alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hakika manzo mai karanci manzo mai girma ya zo mu babban damuwan da ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine matsalan da yake damuwan ku azizun alaihi da yake ma anitu abinda zai zama problem ga annabi Muhammad to shine fa babban matsalan damuwan ku to Allah subhanahu wataala yace allazi an kabba zahara shi ne irin nauyin da ya nauyaya a gadon bayanka Allah subhanahu wata'ala ya dau kula da wannan din sannan Allah subhanahu wata'ala ya sake cewa wa rafa'ana laka zikran muka sake daukaka sunanka mun daukaka sunanka ashe ba mu haka haka ba Allah ka yi fi jami'il alam a dukkan tattashin al'umma wa fil alamil islami haka dukkan wani bangare inda wani al'amari a duniya khasatan in dai wannan al'amarin addini ne to za ga manzon Allah shine a gaba
na'am
yace ma azikri fil azam tare da ambatonka amin abin da ya shafi wazana wal iqama da iqama Allahu akbar Allahu akbar zaka faɗi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah in ka ambaci Allah zaka ambaci me wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kaga Allah yace wa rafa'ana laka zikran mun daga sunanka mun daga darajanka sannan kuma annabin da kansa ya faɗa cikin hadisi saboda daga darajar da Allah subhanahu wataala ya masa lokacin da mala'ika Jibril ya zo yake cewa da shi duk wanda aka ambace ka aka yi maka aka kira sunanka bai ambace ka ba bai maka salati ba Allah ka shukurkuta al'amarin sai ce abi kamar tsirwa ne a ambaci annabi Muhammad baka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma da dan yin hasara
na
shine malai yake fada yace kamar yanda yazo cikin hadisi wanda imam muslim yake fitarwa annabi yace idza sami'tumul mu'adhdhib ko idza sami'tum mu'adhdhinan idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu mithla ma yaqul ku dunga fadin abinda yake fada idan aka kammala bayan yazo wurin hayya ala salah hayya ala al falah to nan zaka yi haukala ne la haula wala quwwata illa billah shi ba zaka fadi wannan kalman ba idan ya kare la ilaha illa allah kai ma haka zaka fada ba zaka karo na ba saboda ba a karanta karo na ba
na'am
to shine yake cewa ana kammalawa summa sallu alayya ko min salati za ku yi wa annabi Muhammad salati annabi ce fa innahu man salla alayya kaga Allah ya daga me darajar sa duk wanda ya min salati Allah zai masa salati 10 sannan sai ku roka wa annabi Muhammad alwasila aka tambaye shi me wasila din nan sai manzo Allah ya ce fa innaha manzilatun fil janna wani gida ne a gidan aljanna la tambagi illa li'abdin min ibadillah wannan gidan fa ba ta dacewa da kowa sai da wani bawa bawa tilo guda daya daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa kuma ina fatan bawan nan a ce ni ne fa man sa'ala li wasila duk wanda ya roka min wasila halat lahu shafa'a ceto na ya tabbata a kansa mai wasila ai yabon da Allah ya ce zai tada annabi yana abun yabo da ya bashi umarni sallar tahajjud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan
wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda
to kaga wannan Allah ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka daga dare shine min al-layl dare al-layl kaga lokacin da dare shudin nan to an fi sha'awan duk abin da zaka yi na ibada saboda ba zaka samu distraction ba ba zaka samu tashawush ba
na'am
babu hayaniya babu wani rudani yara ba baki suke yi to a lokacin da dare shudin nan kenan shine irin wannan lokacin da Allah yake yi wallahi da saja kenan lokacin dare shudin to ka tashi Annabi Muhammad yace a wannan yinin Allah yana sauko saman duniya Annabi ne ya faɗa wannan ba yanda za ka kai tawili kana yin tawili mutum ya kafa shi saboda kana ƙoƙarin ka kareta Annabi bai faɗi Larabci ba Annabi yace Allah yana sauko saman duniya kuma kai ƙoƙarin kamanta Allah to ya yake sauka shi ma ka sace faɗa rami sai ce ina mai bukata in bashi wake son ka za in bashi ka roki Allah ya laura ta yi nafila raka ya biyu ka roki Allah subhanahu wa ta'ala to irin wannan daren shi ne Allah ya ce wa annabinsa da wannan daren ka tashi ka yi nafilfili ka yi tahajjudi shi fa tahajjud yana da kyau mu dan gyara wannan jama'a shi fa tahajjud ba sai watan azumi ake yi shi ba kiyamun laili ba sai watan azumi ake yin shi ba a'a ka dage kullu a rayuwar ka rika yi amma abin da yasa shi watan azumi ake loda mishi komai don shi ma zo a lodin ne
na'am
domin annabin ne yake cewa idza jaa ramadanu idan ramadanu yazo sai ce futihat abwabul janna wa ghulikat abwabun niran wasu fidati shayatin
da zaran azumin ya zo sai a bude kofin rahama sai a kulle kofin azaba sai a kori shedanu har wani na ga wani lalatacce irin masu yin comedy din nan wai yake cewa wai azumi tun in azumi ya zo ana daura shedanu to shi ya lura a kowane su abokanan shi da yawa da baya ganin su ko su ma suna cikin shedanun ne wallahi wallahi to kaga kaga maganar shi akwai wani abu a ciki
yana shi shedanu
da saboda haka annabi da cewa daura shedanu to kaga watan ya zo ne da abu da yawa sannan ya sake cewa akwai ibadullah wasu bayin Allah wanda Allah yake yantar da su kaga a wannan watan sannan ana karɓar addu'a a kowane wata amma shi ne zai tsara gaba addu'a wannan wata kuma ana yantar da bayi daga farko har zuwa ƙarshe to shi sa da watan ta zo da lodi to sai zama duk wani nau'in ibada da ake tunanin ana kwaɗayinta ku loda ta yi shi ma cikin me a wannan watan karanta alƙur'ani mala'ika jibril ba yana saukowa ba sai ya sauko ya ta darasa alƙur'ani yanzu suna mu darasa yana karatu annabi na yi safai na cika masallaci ana ta sallah ana yi a gidaje ana yi a masallaci saboda ga kuskure ne yanzu kaga wani matsalan da yake faruwa idan kana shiga social media sai ka rika yin mamaki abinda bai za a yi ta faɗa da zage-zage da aibunta juna ba wai shi ne su kuma ke yi wai ana abin takaici mallam wai sai ka ji wai ana magana wani zo ya ce ba a yin tahajjud a masallaci wani zo ya ce ba a yin tahajjud a kaza ba shi ma gaba daya wai ba tahajjud ba wani abu wani zo ya ce tahajjud da maulidi mazan su ne wannan wani irin maganganu ne saboda Allah yanzu tsakani da Allah ko ayan da Allah ne ya karanta ai ka ji an faɗi kalmar tahajjud ta ma wani abu ba za a ga shi kuma an faɗa haka wai sannan hadisi da mazalla ya ce watan azumi wanda ya tashi ya sallah da limami a masallaci har ya fara ya kare za a gina mishi ka ta fara yin gida a gidan aljanna hadisi ne ingantacce annabi ya faɗa a masallaci wannan shi kuma za ka yi abu mai sauki ne je irin fahimtar da magabata suka tafi a kai shi ma malik su sun ce a yi sallar ta hajjira gida ne ba su kore a masallaci sun sa akwai hadisan ka ta da iyalai ka koyi a ba sunan shi mai jami mai bambanci shi da masallaci ya da shi kuma ga umar ya zo masallaci ya ga safai sun jika suna sallah sai ya fari cike ya ji daɗi ya ce madalla da wannan bid'a ma'ana bid'a ba wa bid'a na illa ba abinda aka faro da aka yi zai kuma zo ka dora shi shi ma sai ka ce ƙarya in ka zo fatawa sai ka ce wanda ya samu dama in kana da kiwuya ba ka hafi labin kirki to ka je masallaci duk gajiyan nan wallahi nan limai ta ce ka tashi in yi ruku sai ka yi in yi zauna sai ka zauna amma a ɗaki kana zaman ka gaji ba kowa za ka tashi ba abinda za ka yi to ka je masallaci amma ba ka da problem to ka yi sallan ka gida shi ke nan ba tawanke ba wani saɓani rigingimu ba wanda ya ce kana yi a masallaci ba wanda ya ce babu ka bada to me fa'ida a zo ka zauna wanda ya buɗe kyamara ya ɗauki yana ta zage-zage da sauransu wannan kuskure ne wannan kuskure saboda haka ya halarta Allah ya ce ma ne ma mure tashi cikin dare da yi sallan tahajjud ya yi nafila Allah zai tada shi a wani matsayi abun yabo to kaga wannan matsayi kenan matsayi abun yabo Allah ya ce mun daga sunanka mun daga darajarka sai mu zalla ya ce idan ku ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku bari kalma da yake fada ana karewa ku min salati ana kuna kara salati ku roƙa min Allah Allah ya bani wannan wasila gida ce shine Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tama wa salati al-qa'ima ati muhammadin al-wasila kaga addu'in ke
na'am
manzo Allah ce wanda ya roƙa min dan wannan gidan na mutum ne kuma yake na fata a ce shine kuma waye ku ga min ni na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illallah annabi muhammad kuma za ku yi rantsuwa ba kafara domin duk bayin Allah ba da Allah ya fi son shi kamar sa
na'am
shi kadai ne a kiyama za a tada shi a ce me damuwanka ba wani annabin da ya ce gaban Allah annaba wallahi ba su isa ba don a tsorace suke don a gaya maka Allah Allah ne kowa ya iya tuna laifinsa yau mai tazakkarul insanu ne
yau mai tazakkarul insanu ma yawma yatazakkarul insanu ma sa'a
duk abin da dan adam ya aikata a rayuwarsa sai tuna amma ai me amfanin tunawa ba kai abin da aka ce sai ba to annabawa za su fara tunanin ka'ina wannan annabi sai shi yana da matsala ya taɓa faɗan wani abu yana tunanin kai Allah bai san wannan bangariya ne wani zai ce an fauta masa wani zai ce kaza da kaza kowane annabi na kokarin samu kubuta ne annabi Muhammad ne kowa zai ce ku je wurin Muhammadu ku je wurin Muhammadu ku je wurin Muhammadu shi zai tashi ce ana laha yau dai kan yi nake da fada ko ba alfahari ba ne zai zo gaban Allah cikin ladabi zai faɗi sujuda Allah ya ce ka tashi babu sujuda ka tambi abin da kake so tuta za a baka salma sheta duk abin da kake so ka tambaya za a baka abu ɗaya annabi ke faɗa ummati 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 al'ummarsa al'ummarsa a nan ne za a ba shi dama ce je ceci al'ummarsa tashin farko sama da 70,000 amma kusan ƙa'idar su ce duk wannan fa yana cikin daga daraja ne da Allah ya yi wa annabi Muhammad tun daga nan duniya domin da Allah ya ce wa rafa'ana laka zikrat imam mujahid yake cewa la azkur illa zakartu ashhadu an la ilaha ko zikrat la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za a taba ambatan a ce ashhadu an la ilaha illa Allah sai ka ji an ce me wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shi kuma imamu Qatada ya ce rafa Allahu zikrahu fi dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala ya daga darajar annabi a nan duniya ya kuma daga darajar shi a lahira ba za a ambaci ka ji an ambaci Allah ba sai an kira wa sai an kira annabi Muhammad a wannan wajen to Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce alam na shirar halaka sadara muka ce kalmar asharhu shi ne a tausi'a ko kuma alfat a buɗe maka abu ko a yalwatar ƙirjinka kuma nauyin da zai zamo maka matsala Allah ya ce mun dakatar da shi wanda zai iya sauka a gadon bayanka ka samu damuwa Allah ya ce duk mun hana shi to a ina aka samu wannan hadisi ne tabbatacce Anas dan Malik yana rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin yana dan shekara 4 a duniya yana hannun mai renonsa wanda ake kira Halimatu Sa'diya a wani kauye manzon Allah rawata da yara kawai sai ga mala'ika Jibrilu sai kama annabi Muhammad yana kawo manzon Allah sai danne shi sai sa wani abu sai yanka masa yanka kirjinsa tsaga kirjin yana tsaga kirjin sai fitar da ita ainihin zuciyar sai ya buɗe ta sai fitar da wani jini a ciki ya zubar ya sa shi a cikin wani kamar wani mazubi haka da ake zuba ruwa ko nufanu sai ya samu ruwan zanzan sai wanke wannan fitin da ke cikin zuciya sai ce wannan ita ce rabon shedan inda shedan ke zama ya tsaya ke sura ka kai ba za ka samu problem ba ya sake mai da ita ya dinke to yara a lokacin da aka danna manzon Allah aka tsaga kirjinsa suka gudu suka tafi gida sai ya gaya ma uwarsa uwar goyonsa kenan
cewa ga waɗansu mutane sun zo sun kashe Muhammadu sun kama sun yanka shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta zo a birkice sai ta ga manzo Allah yana dawowa yana kalli abin da ya fata mamaki. To a lokacin sai malamai suke cewa zaman da take da manzo Allah tana ganin waɗansu abubuwa a shiya waɗanda suke gari ba. Ganin wani abu wai daban, wancan yau daban, ibi wancan daban, kai sai ta zuciyarta bai ba ta na zuwa ba, gara ta mai da wannan yawon akwai damuwa kawai sai ta mai da shi hannun iyaye. To wasu malamai suka ce wannan shakku ta da tsadikin jin annabi da aka yi hawa-hawa ne har su hudu, amma zance mafi inganci biyu ne suka fi inganci. Bayan wannan da manzo Allah ke dan karami akwai inda kuma aka sake sanya su ma skill aka sake ranka masa duk hadisin Allah sai kuma ga cikin Buhari. To akwai wanda kuma wasu malaman suke ambatawa ke lokacin da za a je da shi za a yi isra'i da shi an sake ranka masa kai da za a hawo da shi sama da lokacin da kuma aka zo za a bashi annabta a wannan kogo wanda za mu riski bayanin a cikin total alaq shi ma an tsara kirjin amma zance mafi inganci suka ce wanda ya fitowa bin shi ne hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sahihi Muslim, wanda yana dan shekara hudu aka yanka kirjin aka tsaga aka bude aka wanke da tun da ke ciki duk inda hikit irin wutar ciki ke taruwa aka sa aka wanke shi aka tattaro gaba ɗaya da tun nan aka fitar da shi. To shi yasa wannan fadin Allah subhanahu wata'ala alam nashraha laka sadarak, tabbas mun yalwata a kirjinka mun bude kirjinka don mu sanya annabta ta zauna da gindinta. Ba maka haka ba Allah ka yi nauye-nauye da zai bi ka Allah ya daga shi, damuwan da zai biyo wanda ba son su ne cigabanka Allah ya ɗauki wannan kwangilan zai baka kariya. Shi yasa duk inda manzo Allah yake tafiya za ku akwai mala'ika jibril tare da shi, duk inda za ku komi shi farmaki Allah zai toshe musu ne zai hana su gani. Manzo Allah ya fita ba su gan shi ba, ko lokacin manzo Allah zai fita Allah suka yi kaka gida suka tare akwai Abubakar ne Siddiq ga wayan sahabbai sai Allah ya ce waja'alna min bayni aydihim ko
waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yunzirun.
Allah ya ce gaba da baya mun toshe musu ba sa gani annabi ya kama shi gani sun ta bin manzan Allah don su cutar da shi har lokacin da yadda ya shiga wani wuri arna suka zo samansu suna kallon su. Abubakar ne Siddiq yake cewa ya Rasulullah da su rasa ya gani mu sai ce karka damu la ta hazan inna Allah ma'ana ai Allah ya kare
mu lil sahibin in yaqulu li sahibi la ta'zan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.
To duk irin wannan irin nauyi da ya rataye ne ya nauyaya a gadon bayan manzon Allah wanda ya ce allazi anqaba ba'rak, irin nauyin da ya nauyaya a gadon bayanka na fitin tunu duk mun dauke shi. Allah ya ce ba za su ganka ba. Manzo Allah ya ce a me kake tunani mutum biyun da na uku shi ne Allah ana ka da matsala? To kar wani zai kawo maka tarihi ya ce ai lokacin da manzo Allah ya fita har da suka bi shi ya shiga wani kungo girgije ne ba manzo Allah kariya kariya ne ba mai kyau wanda shi zai ba annabi kariya shi girgije ya ba kanki kariya yake ai inda zaka ga girgije zai tasiri wuri ɗaya ne ai shi ne gibin shi da yake yi da zai da tabbas irin rukun da mushrike yake makayin shirkar su da zai da tabbas da Allah ya kawo kwatance da ke.
Na'am.
Sai haka shi kanshi bai yin gida ya zauna. Gizo gizo bai yin gida ya zauna. Sai haka bai ba mu wannan Allah wani kariya, dan shafa zai kare kansa ba. Ba wani gizo gizon da zai ba Annabi kariya. Bai iya kare kansa ba, balle ma ya zo ya kare wani. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an tsaga mishi kirji, an fitar da wannan datin. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan shine rabon shedan, wanda shedan ba zai iya tasiri kuma ya cutar da kai ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya dauki da wani manzon Allah tun yana dan karami, lokaci yana karami a Banu Sa'ad an tsaga mishi kirji, da lokacin da aka aiko shi da wahayi aka ba shi wahayi na farko suka ce an tsaga kirjin shi, da lokacin da kuma aka yi Isra'i da Mi'raji da shi, da kuma lokacin da yake shirin hawan sama. To amma kusan duk waɗannan din ba su inganta ba, lokacin yana dan karami na dan shekara uku. Shin abin da ya fi inganci dan karami? Allah subhanahu wata'ala ya ce ku tsaga kirjin ku fitar da wannan da tai, da zuka ga dukkan wanda aka yi mishi wanda sauran annaba, shi yasa ana iya samun ka za ka iya fushi an maka abin damuwa ka nuna damuwa. Amma nan manzo Allah yake mishi abin da baya nuna damuwa, an riga an fitar da abin shi yana dan karami. An tama manzo Allah wa insa abubuwa, hatta kiwon nan da ya na dabbobi, na dabbobin da ya na Quraishawa dan ya samu dan wani abubuwan da zai ga rayuwa da shi, ya koyar da darasi da yawa.
Na'am.
Yana zama ba wani annabi da Allah zai turo face sai ya kiwo. To me hikima malamai suka ce ya je ya saba mu'amala wani yanayi da haƙuri da juriya da dabbobi kafin lokacin da zai zo ya zauna cikin mutane. Mutane suna da hankali a yi, amma dabbobi na da hankali ne bai da shi. To wanda ya saba da wannan, ko da an hana shi da mutane ba zai samu problem ba. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa inna ma'al usri yusra,
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, lalle ka sani, fa inna lalle ma'al usri, tare da tsanani, al-usr shine tsanani, tsananin wahala ta rayuwa, rashin abinci, rashin tabbas, rashin lafiyan iyalai, rashin lafiyan kanka na iyaye, a jarrabe ka da kuma a hana ka kuɗi, ka kana cikin tsanani, to me ake bukata? Ka yi haƙuri. Wannan abin da aka zo maka da shi, akwai wani ƙa'ida, idza baqa al-amru ittasa'a, kuma annabi na faɗa cikin hadisi, alaman sauki da Allah zai baka a rayuwa shine a jarrabe ka da tsanani. Wannan tsananin ana son a gani za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba, za ka ci jarraban ko ba za ka ci ba, har in Allah yana son bawa to yakan jarraban sa. Saka fa inna ma'al usri, lalle a tare da al-us tsanani yusran, akwai sauki mai zaman kansa.
Na'am.
Inna ma'al usri yusran, a tare da me tsanani akwai sauki. Malamanmu suka ce in ka duba akwai al-usr guda biyu.
Na'am.
Yusran guda biyu, al-usr mai ma'arifa, yusran mai nikira. Ka'ida shi kuma idan aka samu ma'arifa, wannan ya zo nan a nan ya sake zuwa a gaba, to na farkon shi ne na biyu, na biyun kuma shi ne na farkon. Sai haka al-usr na farkon shi ne na biyu, amma shi kuma wannan na kira yusran na farko daban, na biyun daban. Yanzu a nan tsanani ne guda ɗaya, sauƙi guda biyu. Kenan in ka yi haƙuri, Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo maka buɗi a rayuwanka. Kuma Allah madaukakin sarki har in ya jarrabi bawa ko bawa ya ci jarrabawan, to shike. To sai ce mai fa iza faraqta,
fa iza faraqta fanṣub, wa ila rabbika farghab.
Allah ya ce fa iza faraqta, ai iza faraqta min umuri dunya wa ashghaliha, idan ka kammala al'amuran ka na duniya da duk ababa da ka shagala da shi,
to fansam to ka dawo duka kafu ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haka wasu malamai suka fassara shi ma Imam Mujahid zaka yi fassara idza farakta min amri ad-dunya ka gama al'amuranka na duniya to fa kumta ila salat shine fansam da rabbi yanzu tashi ka kafu kuma sai ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wayansu kuma suka ce fa idza farajta idan ka gama cin abincinka kayi alawla an kira sallah kayi alawla za ka tashi sai ga abinci an kawo abinci to sai ka zauna ka kammala cin abincinka shine fa idza farajta idan ka kammala cin abincinka to farsa sai ka tashi ka je kai bautan Allah. Kun ga ko fasaran ta shiga saboda akwai hadisi. Annabi Muhammad na cewa idan kuka tashi za ku yi sallah, idza uqimatis salah. Idan kuka tashi za ku yi sallah sai kuma aka zo da abinci. Manzon Allah ce fabda bihi, sai ya fara da abinci. Kaga abinci shi sa zaka ji malam bawo ne shi kuma ya zaci shirme sai ce fiya da sallah. Ki ne gaba da sallah. Wai annabi ya fara haka. Kaga annabi ya fara haka fa. Idan kana da buƙatar cin abinci ka wanda malaman sunna suka faɗa kenan amma ahlul zahir ne suke da wani fahimta wani iri to sai tunda an faɗa ka to ko baka da hujjar tafiya kai sallah sai ka za ka ci abinci ko da lokacin sallah zai fita tunda annabi ne sai ka je ka ci in ka ci zai jama'a kana ka lokacin daban saboda dan adam an gina dan adam akan sha'awar cin abinci amma zance fi inganci idan kana da buƙatar cin abinci to sai ka zauna ka kammala in ka kammala fansa sai ka kafu kuma ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu kuma suka ce a idan in ka kammala kana jin ban daki kana jin bauli kana jin rihi ga lokacin sallah yayi to ka dakata ka kammala wa'annan abun gaba daya sannan kuma fansab ka zo ka kafu ka bauta ma Allah don me hujja saboda wancan hadisin da manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku ya tashi zuwa ga sallah shedan na iya zuwa masa ya hura masa a tsoma sai ce da kai kairi ya dinga sama cikin kana kullu ko kuma lokacin da kake jin bayan gida ya matsa maka bauli ya matsa maka manzo Allah ya ce to kai in dai za ka iya rikewa suka ce babu ne amma wanda ba zai iya rikewa ba to ya je ya kammala abinda zai kammala sannan kuma falsaf ya dawo ya kafu ya bauta wa ubangijinsa amma fasaran da ta shahara idza faratta min umuri dunya in ka gama komai na kalana marin dunya wasu ma suka ce idan ka gama sallah ne to fansab sai ka zauna kai ta yin addu'a kamar sallar farz wanda shi kuma malaman sunna sun nuna cewa babu wannan shi da ya tabbatar da yin addu'a bayan sallar farz saboda addu'a iri biyu ne akwai du'a wa ibada akwai kuma du'a wa masallah dawo ibada shi ne da yake cikin sallah zaka kai kai azkar kai tasbihi kai wannan kana sallah ne ka gama duk abin da ya kamata ka sallame sai kai abin da kuma annabi ya yi saka idza farakta in ka kammala duk wani al'amuran ka na duniya to yanzu kuma sai ka fiskanci ubangijinka wa ila rabbika farajan zuwa ga ubangijinka kuma kake yin kwadayi kake neman aljanna zuwa ga ubangijinka kake neman saukin rayuwa sai ka dawo ka koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan suran gaba ɗaya yana nuna mana bayan ɗawainiyan annabi Muhammad da Allah ya ɗauka ba mai iya cutar da shi Allah kuma ya ɗaga darajar manzon Allah ko yaushe ana ambaton manzon Allah kullum ana ambaton manzon Allah a makaranta haddathana fulan an fulan qala qala rasulullahi zaka da an ce sallallahu alaihi wa alihi zaka ji mai kira sallah ashhadu an la ilaha illa allah zaka ce ashhadu anna muhammadan zaka ce rasulullah me musulunta kace ashhadu ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan ambaton manzon Allah ne kai babu wanda yake ambaton sa kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma Allah ya nuna mana al'amarin duniya kada ya shigar da kai gabarin me gabarin bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah ya nuna mana cewa tsananin da ka shiga ciki kai haƙuri akwai sauƙi, saboda shi Allah yana tare da masu haƙuri a kullum rayuwa. Abinda muka faɗa gidi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا.